الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا رانا اللهدي وتتيديدي دا رانا أكو غوات الربدان هجرة دبوتايا دقلري هدو da 41 wanda ya daidai da ranar 26 ga watan 4/2020 miladiya dan ci gaba da majalisun mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan wata mai albarka watan ramadan haka muna yi wa Allah godiya da ya bamu wannan dama ta ci gaba da wannan tafsiri kuma muna addu'a ibadunmu da muke a cikin wannan wata Allah ya karba matsalolin da muke fama da su wanda aka sani wanda suka yi dalilin da yasa ake yin tafsirin daga gida Allah ya yi mana wa'annan matsalolin Allah ya kawo mana karshen su zama tarihi Allah ya ba mu ikon cin wannan jarabawa wannan kasa ta mu Allah ya ƙara kawo zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin ta da zaman lafiya Allah ya kimsa wa shugabannin mu shari'a da takawa da tsoron Allah ya cila sasu su yi mana adalci mu kuma Allah ya ba mu iko mu musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba iyayenmu da malaman mu da kakanninmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da gafara Allah ya sa aljanna ce makomar su mu kuma da muka yi saura Allah ya cika mana da imani ɗan uwa da suke neman addu'a wajen mu maza da mata Allah ya biya mu kowa bukatun sa na alkhairi matsaloli da ake fama da su Allah ya yi mana a muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine zai zama darasin mu na 138 sannan muna cikin aya ta 214 fadin Allah ta'ala am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum
billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim am hasibtum an tadkhulu aljannata وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ
Allah ta'ala ya ce am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum masalu alladhina khalaw min qablikum masathum alba'sa'u wad-dawa'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib wannan ayar mai albarka mun faro karatunta a jiya wanda mun karanta wani bangare na ayar wanda cikin abin da muka karanta mun karanta farkonta daga inda Allah ta'ala yake cewa am hasibtum an tadkhulul janna am din nan muka ce ta zo ne da ma'anar bal ai bal a hasibtum an tadkhulul janna shin tsammani kuke yi ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum alhali misalin irin abin da ya sami al'umman da suka zo kafin ku bai same ku ba masatumul ba'sa'u wad-darra misalin abin da ya shafi al'umman da suka gabace ku shine masathumul ba'sa'u wad-darra cuta wato ta tsananin talauci da cuta ta rashin lafiya ta shafe su wa zulzilu aka girgiza su girgiza mai tsanani wannan gabar ita ce muke cikin karatunta a jiya lokaci yayi ma'ana ayar tana jan hankalin mu'minai ne kar kai da awar imani kai tsammanin wannan zai wadace ka ka shiga aljanna kamar da Allah ta'ala yake cewa ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna
ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين
الله تعالى يتي أحسب الناس أن يتركوا shin mutane tsammanin suke a bar su haka kawai an ya kulu amanna sai da'awar cewa mun yi imani wannan yace ni nayi imani wannan yace ni ahlus sunna ne wannan yace ni dan makaranta ahlul bait ne wannan yace ni ni ne mabiyan abun nan shehunai jikokin annabawa wannan kowa yayi da'awa wannan da'awar imanin zata wadatar kuwa mutane tsammanin su wannan da'awar zata wadace su an ya kulu amanna su ce kawai mun yi imani wa hum la yuftanun alhali su ba a jarrabtar su hakan ba zai yi ba to sai Allah ya ce walaqad fatanna alladhina min qablihim hakika mun jarrabci al'umman da suka gabace su al'ummomin da suka wuce kafin su wanda suka zo kafin su an jarrabce su ba a bar su haka kawai su yi da'awar imani shikenan kuma a dauke su a sa su a aljanna ba an jarrabe su da jarrabawa iri iri amfanin jarrabawar fala ya alamanna Allahu alladhina sadaqu domin Allah ya bayyana wanda suka yi gaskiya suka yi da'awar imani suka yi imani na gaskiya wala ya alamanna alkadhibin domin kuma Allah ya bayyana makaryata wanda imanin su dama na ƙarya ne to anan shi ma Allah yake tabbatar da cewa ai ba zai yi ba ku shiga aljanna ba tare da irin abin da ya shafi al'umman da ta gabace ku ya shafe ku ba to sai Allah yake bayyana mana abin da ya shafe su Allah yake bayyana mana abubuwan da suka shafe su na musibu iri iri yace masathum alba'sa wa darra abubuwa guda uku Allah ya ambata masathum alba'sa wa darra wa zulzilu wannan muka ce lafazin alba'sa ma'anansa shiddatul faqr tsananin talauci daga albu'us ne tsananin talauci kalmar ad-darra kuma shine musiba da take shafar gangar jiki rashin lafiya da sauransu ga sunan jaraba iri iri ta rashin lafiya cututtuka iri iri wa zulzilu aka girgiza su aka girgiza su daga zalzala ne ba girgizan kasa ba ake nufi aka girgiza zakatan su da abubuwan ban tsoro da firgici da damoyi iri iri aka girgiza zakatan su da fitintunu manya manya aka girgiza zakatan su da shubuhohi aka girgiza zakatan su da abubuwa na sha'awa haka duk al'umman da ta gabata haka ta faru da su annabi adam ya fuskanci jarabawa jarabawar kadai ta fitowa daga aljanna aka dawo da shi duniya da wannan ba karamar jaraba bace annabi nuhu ya fuskanci jarabawa shekara 950 yana wazi 950 amma Allah ya ce
wa ma'amana ma'ahu illa qalil
ba wanda suka yi imani tare da shi sai ɗan kaɗan malaman tafsiri suke cewa ko mutum 80 ko 40 ko mutum 8 gayar abin da aka faɗa mutum 80 a cikin shekaru 950 da yana wazi wahalhalun da ya sha yayi wa'azi kuma Allah ya jarabce shi da ɗa wanda ba na gari ba da mata kuma wanda ba ta gari ba yana tufka suna warwarewa haka ya ta fama haka annabi Ibrahim Allah ya jarabce shi da wannan jarabawa iri iri har ta kai aka kama shi aka daure shi aka jefa shi cikin wuta wanda Allah ya hana mu wutar ta kona shi yayi hijira ya bar garin ya koma wato ainihin can yankin Falastin da zama annabi Yusuf jarrabawa ta fitina ta zaman gidan kurkuku zaman gidan kaso shekaru nawa yayi a kaso malaman tafsiri na cewa kai shekara 7 a gidan kaso a gidan kurkuku bayan wannan kuma ya fuskanci fitina ta sha'awa matar da ta so wato ainihin yayi zina da ita ko matar mai gidansa kaga na makarmun fitina bace shi ma dai Allah ya kare shi ta wannan bangaren duk da sabubban da zai sa ya fada wannan sha'awar sun tabbata ga tare matar uban gidansa ga ta kuma mai kyau da kyau ba wai wato mace ce mummuna ba tsohuwa ba kuma da kuruce ta kuma ga ta da kyau sannan kuma ga su cikin gida ba wanda zai shigo dan gida ne na masu mulki ba wanda zai shigo sannan kuma ta sa sutura irin wanda take jan hankali dan ta ja hankalin shi kuma ta ruruhe kofofi ba wanda zai shigo kaga duk wani abubuwan da za su ja shi zuwa gare ta sun tabbata amma kuma Allah ya kare shi bai fada wannan ba a gwanna ba karaman fitina bace ba. Annabi Sulaiman Allah ya jarabce shi da fitina ta mulki. Allah ya bashi mulki, mulki ba karaman fitina bace. Shugabanci ko na gidanka ne ya aka kwashe, balle shugabancin jaha ko shugabancin wata gunduma ko ƙasa gaba daya. Kaga shi ya mulki duniya duka. Annabi Sulaiman. Kaga ba karaman jarrabawa bace. Kuma ya tsaya ya bi dokar Allah. Ya tsaya ya bi dokar Allah wajen gudanar da mulkin sa. Wanda wannan kuma mulkin ya zaina masa alkhairi. Kaga wannan jarrabawa ce. Wani idan aka jarabce shi da mulki a yau zaka ga ba zai iya daurewa ba. Shine zalunci, shine handama, shine babakere. Dukan wanda baya goyen bayan sa zai karya shi ko da gaskiya ko ba gaskiya. Da sauran abubuwa irin wannan da nuna izza da takabburi da girman kai da karan tsaye ga dokokin Allah. Duka zaka samu ana yi. Wanda Annabi Sulaiman kaga Allah ya bashi mulki amma kuma shi haka bata faru da shi ba. Annabi Musa Allah ya jarabce shi. Kusan yana daga cikin annabawan da suka fi annabawa fuskantar manya-manyan jarabobi. Annabi Musa bayan ya fuskanci wahala da fitintunu na tsakanin shi da Fir'auna, kuma bayan an halaka Fir'auna kuma al'umman sa da suka yi imani da shi kuma su ne suka ta bashi wahala ko a cikin karatutukan mu na suratul baqara na baya duka mun biyo ta irin wahalhalun da Annabi Musa ya sha a tare da bani Isra'il. Annabi Ayyub Allah ya jarabce shi da rashin lafiya. Shekaru da yawa yana rashin lafiya. Rashin lafiya mai tsanani wanda ya hayyar roki Allah daga baya bayan wasu wani lokaci mai tsawo yana jinya. Ya roki Allah, Allah ya yi masa wannan rashin lafiya. Kaga akwai jarabta a gangar jiki. Shine al-ba'sa wa ad-darra. Annabin Allah ne Annabi Ayyub. Yayi shekaru masu yawa yana jinya. Annabi Isa shi ma ya fuskanci irin wannan jarbobin iri-iri har aka yi yunkurin kashe shi, Allah ya dauke shi yayi sama da shi. Sannan mu dawo kan Annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ma irin jarabawar da ya fuskanta. Da wulakancin da ya fuskanta. A zage shi, a shake shi. Har shake shi sun taba yi a sa tsakanin wato ainihin mayafinsa a hada a shake wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai wani daga cikin sahabansa ya zo ya tunkuɗe su daga kansa. Cutarwa iri-iri. A jefa kazanta a gidansa, a dora masa kazanta a bayansa yana sallah. Cutarwa iri-iri da zagi sallallahu alaihi wasallam. Haka sahabbansa suma sun fuskanci jarabawa iri-iri. Masatuhumul ba'sa'u wad-darra'u wa zulzilu. Da haka tsananin talauci da rashi ya shafe su. Talauci ka tambayi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koma tarihin zaka ga hatta su tana kirki ba su da ita. Sun bar dukiyoyinsu sun koma Madina da zama. Sun bar dukiyoyinsu sun koma Madina. Dukiyoyinsu kafirai sun kwashe ta zama ganima gare su. Su kuma nan Madina da suka zo al-Ansar dama ba wani arziki bane gare su sosai, manoma ne. Sannan ga muhajirun sun zo su suke daukan nauyin su. Kai zaka raba gidanka biyu ka ba dan uwanka ya zauna. Har ta kai ma wasu sahabbai da suke yi hijira ya zama babu gida, babu inda za su zauna. Sai da suka dawo masallaci da zama, wanda ake kiran su ashabu suffa. Suka dawo masallaci da zama saboda ba inda za su zauna, duka gidaje sun cika. Al-Ansar dukiyar da suke da ita gaba ɗaya sun raba sun tsakanin su, sun yi musharaka da ƴan uwansu al-Muhajirun. Ya zama ba komai a hannunsu. Sai mutum ya zama zani dine a jikinsa, shi zai daura kuma shi zai yafa. Har Annabi yake cewa mata idan an je masallaci in an dago daga sajada kar su dago kansu har sai maza sun zauna. Me yasa ake cewa kar mata su dago kansu? Saboda in sun dago kansu za su iya ganin tsiraicin wani. Tunda zanan a dangale yake yayo sama kwarai, shi aka daura kuma shi aka yafa. Daka in yayi sajada to ta'iwa wani abu da yake kasan zanan nashi ya bayyana. Shi yasa Annabi ya ce mata su daina dagowa har sai maza sun zauna sannan su dago. Kaga wannan tsananin talauci da suka fuskanta ke. Ba a samu warwariya ba sai da aka yi irin su yakin Khaibar da yakin wato yakin Khaibar da sauransu. Aka yi fatuwa Makka da yakin Khaibar lokacin ne aka dan fara warwarewa. Haka ga cututtuka iri-iri da ya shafe su. Wad-darra wa zulzulu aka girgiza su. Kaje ka duba tarihin yakin Uhud da kuma yakin da aka yi yakin Ghazwatul Ahzab da yakin da aka yi Ghazwatul Mu'ta da yakin Tabuka irin wahalar da sahabbai suka sha. Wa zulzulu aka girgiza su. A ganin kowane bangare sun fuskanci jarabawa. A dukiyansu sun fuskanci jarabawa. A jikinsu, a rayukansu. shi yasa ake amfani da kalmar massathum dan ayi ishara zuwa ga cewa abun ya shafi gangar cikin su ne mubasharatan amma duka wannan waralun bai sa sun yi rauni ba musu yi rauni daga imanin su ba anan ana nuna hikimar ubangiji a yayin da yake jarabtar bayan sa mu'minai da irin waɗannan musibun manya manya domin a bayyana mai imanin gaskiya a kuma bayyana mai imanin ƙarya Allah ya ce wala nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum yace zamu rika jarabtar ku hatta na'lamu al-mujahidina minkum Allah yace lalle zamu rika jarabtar ku har sai mun bayyana masu kokari daga cikin ku mujahidai daga cikin ku was-sabirina har sai mun bayyana masu hakurin cikin ku wa nabluwa akhbarakum kuma zamu rika jarrafta zamu jarraba labarin ku da ayyukan ku suratu muhammad aya ta 31 dan haka shi zinari ba a gane ingancin sa ba a gane kyan zinari sai an sa shi a cikin wuta an narka shi sai an sa shi a wuta an narka sannan ake gane kyan shi yake fitowa yace na turaren wuta ba a gane kanshin sa sai an sa shi cikin wuta ta kona shi idan aka dauko itacen turare na wuta da wanda ba na turare aka hada duka ice ne amma ba a gane bambancin da yake tsakanin su sai an sa su a cikin wuta wannan zaka je yana kauri wannan kuma zaka je yana me yana kanshi to haka ne haka gaba ɗaya a lokacin da muke kara zube a takuɗi da musulmin da kafiran da munafikan da na kirkin da na banzar ba a gane na kirkin haka ba a ganewa a fuska ba a ganewa a riga ba a banan gizo yake saka ba sai an zuba a cikin wuta ma'ana sai jarrabawa ta zo a lokacin ne za a tantance su wane ne masu imanin gaskiya kuma su wane ne yan jabu wanda suke da'awar imanin kawai da fatar baki da haka ba a gane mu'minin gaskiya sai jarrabawa ta zo dan haka yake wajibi akan kowane mai imani yayi hakuri a yayin jarrabawa akan addininka za a cutar da kai za a yi maka izgili akan addininka wani lokacin a gaban idanka wani lokacin a bayan idanka sai dai kai hakuri ka tabbata akan imaninka ka kalli abin da ya samu ulul azmi minar rusul ulul azmi manya manya jagorori daga cikin manzanni wanda muka lissafa din nan kalli irin abin da ya same su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sajada a gurin da yafi kowane guri aminci a ban kasa wanda shine masallacin Allah mai alfarma amma za a samu wani dagiya za a samu wani taziya wani kangararre yazo ya dauko mahaifar raquma da jininta da ruwan haihuwarta yazo ya dora a gadan bayan manzon Allah yana cikin sajada yana ibada yana sajada a wurin da yafi kowane guri daraja yafi kowane guri aminci manzon Allah yayi hakuri wannan ba kowa zai iya hakurin wannan wulakancin ba sai wanda yake cikin ulul azmi minar rusul ba kowa zai iya irin wannan hakurin ba manzon Allah zai ci gaba da sajadar sa ba zai dago ba wannan abin yana gadan bayan sa ya zaman sa a haka har sai wata daga cikin ƴaƴan sa wadda ita ce Nana Fatima tana karama lokacin ta zo ta cire wannan mahaifar daga bayan sa ta jefar da wannan mahaifar su kuma waɗancan suka koma gefe suna faduwa akan junansu suna dariya suna raha suna kyalkacewa da dariya saboda sun yi wa annabi wulakanci kuma annabi yayi hakuri to balantana kai dan an maka wani magana banza ko bakan ma na gana ko zagi ko wani abu irin wannan mutum yace zai rabu da imanin sa wannan kuskure ne dan haka mu'mini yayi hakuri ya nemi ladan hakuri ya san cewa duk yanda wahala ta kai karshen ta dai a ce a kashe ka ba shi bane ba karshen tika karshen jarabawa dai a ce a raba ka da rayuwarka to idan ka mutu akan hakuri kai hakuri akan addinin Allah ko da Allah ya kaddara maka mutuwa akan sa zaka yi intiqali ne min darin ila khairin minha zaka bar wani gida ne ka je zuwa wanda yafi shi alkhairi zaka bar wannan gidan duniya ne da yake cike da wahala yake cike da fitintunu da jarabawa ka koma gidan aminci darus salam koma gidan aminci wannan shi da karshen ta dan haka ashe mutun ya hakuri da kowace irin jarabawa kamar yanda waɗannan magabatan suka yi hakuri kalle yanda Allah yake ba mu labari massathumul ba'asa'u tsananin talauci ya shafe su wadarra da tsananin cuta wazulzilu aka girgiza su hatta yaqula ar-rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah hatta yaqula ar-rasul har sai manzo da wanda suke yi imani tare da shi yana cewa yaushe taimakon Allah zai zo yaushe ne taimakon Allah lafazin yaqulu ana nan yazo da kira'o'i guda biyu akwai kira'ar yaqula hatta yaqula akwai kira'an nafi'a hatta yaqulu da ruhu'a yana yazo da nasaba yazo da ruhu'a kuma kowace qira'a ce ingantacciya wanda suka karanta da ruhu'a wanda shine nafi sun karanta ne tare da jefar da ita hatta din basu bari tayi aikin ta ba sai ta zama kamar mubtada ce wannan shi kuma ya zama khabar din ta ne su kuma wanda suka karanta da nasaba wanda sune jumhur wato sun yi i'malin ainihin ita hatta din ne ma'ana sun sa hatta din tayi aiki tunda mun san hatta takan yi wa fi'ili mudari'i nasaba bi an mudmara a wujuban ba'da hatta ko karatun nahwu a hatta yaqula fi'il mudari mansubun bi an mudmara wujuban ba'da hatta an gane karatun nahwu mu an tana ko kaga sai ta hatta yaqula kenan za hatta tayi aikin ta na nasaba an gane shi yasa suka mai da shi mansu amma ita hatta ba ta yin wannan aikin sai ga abin da zai zo nan gaba to amma nan in muka duba tana ana bada labarin abin da ya wuce a baya ne to tunda ana bada labarin abin da ya wuce baya ne ya za a yi kuma hatta ta dauki nasaba tunda ita aikin ta takan yi shi ne idan abin da akan abin da zai zo nan gaba kuma nan labari ake ba mu akan abin da ya wuce a baya to malamai suka bada amsa malaman al-irabi suka ce an yi mata nasaba ne ala hikayatil hali akan hikayatul hal ana hakaito abin da ya faru ne kamar a yanzu ne yake faruwa akwai abin da suke kira hikayatu halin madin li ihdarihi fi zihn a hakaito abin da ya wuce dan a halarto maka shi a cikin kwakwalwarka abin ya wuce amma sai a kawo maka shi da sigar mubari kamar gashi a gaban ka yana faruwa to idan hatta ta zo a irin wannan duk da abin da ya wuce ne take bada labari amma an dauko maka shi da siga ta mubari to tana iya yin aikin ta na nasaba ina mata fahimta hatta ya kula ar-rasulu lafazin ar-rasul abinda ake nufi da shi anan al-jins ba wani manzo guda daya ba ana nufin manzan al-umma domin kowace al-umma za ta fuskanci irin wannan jarabawa kowane manzo ya fuskanci irin wannan jarabawa kuma jarabawa takan kai tsananin da hatta ya kula har ya faɗi abinda ya faɗa din nan kenan hatta ya kula ar-rasulu min ha'ula'i allazina zulzilu wa masatuhumul ba'sa'u wad-darra har sai manzo ya faɗa daga cikin wa'innan da suka fuskanci wannan jarabawar aka girgiza su tsananin talauci da cuta ya shafe su har manzan su kenan ba wani manzo guda ɗaya ake nufi ba har manzan wannan al'ummar wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi lafazin ma'ahu anan musahaba da tazo anan musahaba ce fil qawli wal iman wanda suka yi imani tare da shi sannan kuma suka faɗi abin da ya faɗa tare da shi kenan musahaba biyu ce anan an gane wallazina amanu ma'ahu sun faɗi abin da shi manzon nasu ya faɗa sannan kuma suka yi imani tare da shi ay yaquluna ma'ahu wa hum mu'minuna bihi suka faɗi abin da ya faɗa tare da shi alhali suna masu imani da shi manzon ya faɗa da su wanda suka yi imani tare da shi su ma suka faɗa suka ce mata nasrullah yaushe ne taimakon Allah mata nasrullah yaushe taimakon Allah zai zo nan da aka ce mata nasrullah jumlar maqulul qawli ce maqul ne na qaul hatta ya kula din can da aka fada istifham din mata anan lil isti'jal ne wato istifham ne lil isti'jal wato suna neman a gaggauto musu da taimakon ne an gane ba wai shakka suke yi ba akan taimakon zai zo ko ba zai zo ba da suka ce mata nasrullah ba wai shakka suke yi ba shin taimakon zai zo ko ba zai zo ba shakka suke yi ba a wasu ma suka ce jumla ce du'a'iyya addu'a ce suke yi ana ya Allah ka kawo mana taimako ka gaggauta kawo mana taimakonka wasu kuma suka ce a suna kawo shi ne domin neman a gaggauto musu da abin nan kamar kace yaushe abin zai faru ba wai dan kana shakkar faruwansa ba kana da yaqinin zai faru tunda Allah ya faɗa tabbas nasara tana tare da masu imani sun yi imani da wannan amma suna yin wannan tambayar ne dan a gaggauto dan wahalan ta kai wahala dan a gaggauto musu da nasara anan zaka fa'inci wato karshen makura da suka kai wato tajarrabawa nan zaka fa'inci irin wato jarrabawan kenan wahalan ta kai makura ne lalle sun takura ne sun kai matukar wahala wanda har suka faɗi wannan magana domin manzo kowane manzo ba zaka iya fitanta karfin imaninsa ba zaka iya kwatanta tirjiyansa da dauriyansa akan manufarsa da imaninsa ba manzannin Allah yana ba su karfin imani an gane wata jarrabawa kowace iri ce baza ta raunana musu imani ba, baza ta girgiza su ba. To manzannin da Allah ya ba su wannan tabbatuwar da wannan kafewar da wannan hakurin da wannan karfin imanin, amma ya zama hakurin nasu har ya kai matakin da suna neman a gaggauto musu da nasara. Mata nasrullah, wannan ya nuna cewa wahalan ta kai wahala, wahalan ta kai wahala, ashe abin ya kai karshe ne, abin ya kai karshe ne. Anan zaka fahimci cewa yana dacewa ashe ga mutum, kuma abin da ya dace ga mutum idan ya tashi neman nasara to ya neme ta a wajen wanda yake da ikon ta, shine wa, shine Allah subhanahu wataala. Manzanni da wanda suka yi imani da su idan sun kai wani mataki na wahala to suka nemi taimakon Allah ne, ba taimakon wani suke zuwa nema ba, Allah suke neman taimakon sa, shine abu na farko. Sannan daga baya sai kai riko da sababi wanda ya dace. Daka ana neman taimako ne a wajen Allah, man nasru illa min indillah, nasara ba bata zama ba face daga Allah, haka a wajen Allah ake neman, ake neman nasara. Wani mai hikima yana cewa wala rubba nazilatin yadiqu biha alfata zar'an wa inda Allah minha almakhraju daqat falamma istahkamat halaqatuha furujat wa kuntu azunnuha la tufraju. Yake cewa iso da dama musiba wadda wato zaka ga saurayi matashi ya kai matuka na wahala game da ita, ta kai ta ya takura ya kai matukar wahala, wata musiba ta afka masa ta wahalar da shi, ya jiga ya wahala ya jiga ta, yace kuma wa inda Allah minha almakhraju, amma mafitar wannan musibar yana wajen Allah, haka Allah zai kamata ka roka domin Allah ya fitar da kai daga kowace irin musiba. Yace daqat wahalan ta kai wahala, falamma istahkamat halaqatuha, yayin da musibar ta kewaye shi ta ko ina, furujat, sai Allah yayi wannan musiba, yace wa kuntu azunnu halatu, har ma da na fara dibe tsammani cewa ba wato mafita ba za ta zo ba, kenan inna ma al-usri yusra fa inna ma al-usri yusra, haka idan wahala take wahala to wajen Allah ake neman gudunmawa. Sannan anan ana nuna maka cewa shi mumini wanda wato mumine wanda suka yi imani da manzannin Allah, zaka ga manhajin su irin manhajin manzanni, duk wanda yi imani da wani manzo to manhajin sa yakan dace da manhajin wannan manzon, da haka in ya tashi fada to zai fadi abinda manzon sa ya fada ne, idan ya tashi aiki zai yi aikin da manzon sa ya aikata ne, ba zai kaucewa sunnar manzon sa ba, ba da zai kace kana da awar sunna sannan kuma aga aikin ka ya sabawa sunna, maganarka ta sabawa sunna, manhajin ka ya sabawa sunna, wannan da'awa ce ta ƙarya. Dukkan wanda ya yi imani da manzo imani na gaskiya to zai yi kokari komai nashi mu'amalan sa, maganganun sa, aikin sa, ibadar sa ya dace da na wannan manzon. Tunda gashi nan Allah yace hatta yaqulur rasul, sai yace wallazina amanu ma'ahu, kaga fadan su tazo tsaya, fadan su tazo daya da ta manzon su, suka ce mata me mata nasrullah, kaga sun yi ittifaki akan wannan kalma ta nema a gaggauta kawo musu nasara. Allah yace hatta yaqulur rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah, mata nasrullah, har sai da manzon da wanda suka yi imani tare da shi suka nemi a gaggauto musu da nasara, ana cewa yaushe taimakon Allah zai zo. Allah yace ala ku saurara ku ji, inna nasrallahi qarib, lalle taimakon Allah kusa yake. Wannan jumla ta ala inna nasrallahi qarib zai iya ya kasance jawabi ne na kaulin manzon da wanda suka yi imani tare da shi mata nasrullah, tambayar da suka yi ne aka ba su amsa, jawabi ne na roƙon da suka yi, roƙon da suke yi na a gaggauto musu da nasara manzon, hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah, wannan tambayar da suka yi ce aka ba su amsa, aka ce ala inna nasrallahi qarib, kuma ta'iwa ya kasance wannan jumla ce isti'nafiyya, Allah ne yake bayar da labari game da wato ainihin nasaransa, Allah yake ba wa mu'minai labarin nasaransa, Allah ne yake ba wa masu imani manzannin da kuma masu imani labari game da me nasaransa, cewa nasaransa kusa take, amma da ya tasu ba su labarin sai ya akkada musu labarin da muakkadai masu yawa tare da bushara ta cewa taimakon sa a kusa yake ba nesa ba. Abin da zai nuna maka wannan, sai aka bude jumlar, aka yi ta'abirin jumlar da jumla ismiya ba fi'iliya ba, aka ce ala inna nasrallahi qarib, wannan jumla ce ismiya, ba a ce satun saruna ba, ba a kawo jumla fi'iliya ba, inda Allah ya ga dama sai ya ce satun saruna, za ku yi nasara, sai a kawo jumla fi'iliya, amma sai aka kawo ala inna nasrallahi qarib, a wannan jumla ce ismiya. To ta'bidi da jumla ismiya yana nuni zuwa ga taukidi, yana nuna tabbacin abin zai faru. Sannan kuma aka yi tasdirin jumlar da adatul istiftah al-adallatu ala tahqiqi malmuniha, aka bude da adatul istiftah aka ce ala adat ta bude zance ta jan hankali. Ku saurara ku ji, wadda aikin da take ita kuma tana tabbatar da abin da take kunshe da shi ne, tabbas abin nan da za a bada labarinsa da aka bude shi da ala abin da zai tabbatu ko shakka babu. To kaga wannan shi ma wani ta'kidi ne na biyu bayan wancan ta'kidi na farko. Bayan an akkada da jumla a ismiya, sannan aka akkada da ala, sannan kuma aka kawo inna bayan ala din, aka ce ala inna. Ha, ita ma inna adatu abin nan ce ko, ita ma adat ce ta taukidi, harfu taukidin ne. Ala inna ya biyo bayan adatul istiftah din, aka ce ala inna. Ku saurara ku ji, lallai tabbas hakika nasarallahi karib, taimakon Allah kusa yake. Sannan kuma sai aka nu aka jingina nasaran zuwa ga Allah, shi ma wannan ta'kidi ne. Dan abin aka ce zai zo daga Allah, akwai kokonto? Amma idan aka ce gwamnati ne zai yi maka wani abu, ko alajiwana ne zai yi maka wani abu, wani lokacin ba za ka samu tabbas ba sai in kaga abin ya faru. Za ka iya ka dan samu shakka, alajiwana ya yi maka alkawari zai yi maka kaza, to za ka dan samu shakku akai in ba kaga abin ya tabbata ba. Amma idan Allah aka ce Allah ya maka alkawari, kaga ba maganar shakka, ba maganar shakka. To jingina nasaran zuwa ga Allah dan a tabbatar maka da cewa tabbas za ta zo, ko shakka babu. Shi yasa aka jingina wa Allah ita, aka ce inna nasarallahi karim, domin Allah shine alqadiru ala kulli shay, mai iko akan dukkanin komai. Kuma Allah shine yawa mu'minai alqawari, yawa wato bayansa masu imani alqawarin nasara. Yace inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, yace lalle tabbas mu za mu taimaki manzannin mu daga alqawari yayi musu. Inna lanansuru rusulana, lalle mu za mu taimaki manzannin mu, wallazina amanu da wanda suka yi imani, fil hayati dunya a rayuwar duniya, wa yawma yaqumul ashhad haka kuma a ranar da masu shaida za su miƙe domin bayar da shaida. Kaga anan Allah yayi wa manzanninsa alƙawari, kuma yayi wa mai mu'minai alƙawarin nasara. To alƙawarin Allah kuma baya tashi, inna Allah la yukhliful mi'ad, kalli Allah baya saba alƙawari. To kaga nan ake suka ce jumla ce istinafiyya, ta zo don ta tabbatar da cewa nasaran Allah tana kusa kuma tana tare da masu imani. A cikin wannan akwai nuna cikar kudurar Ubangiji da yace ala inna nasarallahi qarib, ana son a nuna maka kudurar Ubangiji kudura ce wadda take cikakkiya, ko shakka babu a ciki. In Allah ya alkawari zai tabbata, kuma Allah yana da ikon yin duk abin da ya ga dama. Sannan a ciki akwai hikimar Allah a yayin da yakan hana wa nasara zuwa tsawon wani dan zamani tare da cewa nasaran tana kusa. Allah subhanahu wataala yakan hana wa nasaran ta zo tsawon wani lokaci, sai a dan dauki lokaci mai tsawo nasara ba ta zo ba, tare da cewa kuma nasaran tana kusa. Amma Allah sai ya barta ta ki zuwa da wuri saboda wasu dalilai. Na ma mun fahimci haka, tunda ya ce kusa take, tunda ko kusa take kamata a ce da faruwar bala'in ita ma sai ta zo, amma kuma sai ta ki zuwa tare da cewa tana kusa. To Allah ne yake dakatar da ita saboda wata hikima, wanda watakila nan gaba za mu samu bayani akan hikimar da ta sa nasara take jinkirin zuwa a wasu lokuta. Sannan a cikin ayar za mu fahimci cewa haƙuri akan bala'o'i da Allah yake jarabtar bayansa da shi, haƙuri akan bala'o'i, musamman haƙuri akan zatin Allah, wato kai haƙuri wajen biyayya ga Ubangiji, haƙuri akan addini, haƙuri akan bin wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin sabubban shiga aljanna, yana daga cikin asbab na shiga aljanna. Domin ma'anar ayar kamar yana cewa isbiru hatta tadkhulul janna, kamar cewa ake yi koyi haƙuri har sai kun shiga aljanna, kamar haka ake faɗa. Kaga a ciki akwai bushara ga mu'minai, ana yi mummune bushara ne domin a ƙarfafa imaninsu, domin su ci gaba da ƙoƙarin da suke yi na ɗaukaka kalmar Allah saboda tunanin zuwan nasara. Tunda an ce musu tana kusa, kenan kullum suna tsammanin zuwanta, kenan kullum za su ci gaba da dagewa da ƙoƙari, su ci gaba da haƙuri, su ci gaba da dagewa, kuma su ci gaba da ƙoƙari wajen ɗaukaka kalmar Allah har zuwa lokacin da nasaran za ta zo. Tunda an ce tabbas za ta zo, a yi musu alƙawari, alƙawarin da ba sa shakka, kuma an nuna musu cewa tana kusa, wannan kamar ana ƙara musu ƙaimi ne su dage nasaran za ta zo. akwai wasu abubuwa da suka hana ta zo a yanzu amma kuma tabbas za ta zo sannan kuma anan ana nuna cewa bayan da za a yi bawa ya kai zuwa ga kamala bayan da za a yi ka kai matuƙa ta kamala sai idan mutun ya dandani kofi na hakuri sai idan ka dandani me kofin dacin kofin hakuri na musarta hakurin kamar wani abu ne mai daki da za a baka kasha domin kalmar as-sabr da larabci daga wannan ne ka samu asali nace wa as-sabr mislu ismihi murru muzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-asl nace wa hakuri kamar sunan sa yake akwai wata itaciya mai wannan suna shine madaci mai dakin nan sunan sa kenan as-sabr da larabci sai yace to dandanan hakuri daki ne da shi kamar bishir wato as-sabr ne wanda take da daki ita ma murrun muzaqatuhu dandanan sa daki ne yake da shi lakin awaqibuhu ahla min al-asl sai dai abinda zai biyo bayan hakurin idan an yi kuma yafi zuma zaki to bayan da za a yi ka kai wato kululuwar kamala ka kai mataki na kamala sai dai idan ka dandani musibar hakuri sai ka dandani hakuri Allah ya ce am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablihim خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الله يجي على إن نصر الله كريم ذاك دكا وان دي يسأل يلو رد وانا آير من درجة دكو زي قتابينا ومؤمني شو حنير الجنة أزاقيتك دا أبو بوا دري باياسو حنير الجنة تنا زاقي دك حنير ذاتك الجنة to akan zagaye ta da abubuwan da rai baya su manzo Allah yayi gaskiya a hadisin sa ingantacce wanda Imam Muslim ya fitar da shi daga Anas dan Malik yake cewa huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bil shahwat annabi yake cewa an zagaye aljanna da abubuwan da rai baya su an kuma zagaye wuta da abubuwa na sha'awa zaka ga abinda zai kai ka wuta wani lokacin sai ka biya kuɗi wani wurin ma hadda dukan mutane ake wani wurin ma ayi turnutsu sai an mutu wasu ma sai sun mutu wurin a shiga abinda kuma abinda zai kai ka wuta ne amma kaga mutane suna afkawa ciki kamar yadda fara take fadawa cikin haske idan ta ga wuta amma abinda zai kai ka aljanna sai kaga mutane guje masa suki yanzu Allah ka je masallaci lokacin da ake salla a masallatai ka je masallaci kaga sahu nawa zaka samu musamman da asuba amma ka je hilin kwallo ko hilin kokowa kaga manyan mutane a gurbi manyan mutane kaga yanda yake cika wani filin kwallon ma sai a ce an yi turnutsu da har wasu mutane sun mutu kuma kudi suka biya tike aka saya aka shiga wurin wasan kwallo amma ka je wurin da ake wa'azi ko wurin da ake ibada zaka ga ba wurin wannan jama'ar ba kasafai ake samun su ba to wannan yana nuna maka cewa ashe ita aljanna an zagaye ta da abubuwan da rai yake so rai da baya su an zagaye ta da abubuwan da rai yake ki baya su kike duk abin da zai kai ka aljanna sai ka garan ka baya son shi sai mutum ya samu kamala ta imani a lokacin ne zai rika jin dandanan da'a a duk lokacin da kake jin dandanan da'a kana sallah kana jin dadi kana azumi kana jin dadi kana fitta kudi kana zakka kana taimakon talakawa kana jin dadi an ce za a fita jihadi ka ji ranka yana jin dadi to imanin ka ya kai koli ya kai gaya imani ya kai gaya sai ka rika jin halawatul iman daga cikin dandanan imani da ayyuka na imani a cikin zuciya ita kuma wuta sai aka zagaye ta da abubuwa na sha'awa abinda rai yake so dan haka domin mutane su shiga aljanna suna buƙatar su ɗebawa kansu kewa da al'umman da ta gabata annabi Allah yakan bashi labarin al'ummomin da suka gabata a cikin alkurani dan ya tabbatar da zuciyarsa to haka ake dan ka shiga aljanna to ana buƙatar ka rika lallashin zuciyarka da tarihin al'umman da suka gabata kistocin al'ummomin da suka gabata jihadin su da hakurin su da suka yi akan cutarwa sunnar Allah ta gudana akan ya mayar da wannan rayuwa ta zama me gogwarmaya ce tsakanin mutanen kirki da mutanen banza gogwarmaya ce yawmun laka wa yawmun alayka wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas ranar ku ne da Allah yake jujjuya su tsakanin mutane domin idan Allah ya sanya nasara a hannun mu'mini a koyaushe kullun su suke nasara wani zai bi su ba dan Allah ba sai dan ya san cewa su za su yi nasara za a je a yaki a samu ganima dan wannan zai bi su dan a samu ganima amma in ka san cewa yau za a mu'e nasara kuma ta'iwa ai nasara akan mu to mai imani ne kawai zai fita to sai Allah ya mayar da rayuwar ta zama diwan ta zama nazal wato gogwarmaya ce karba karba tsakanin mutanen kirki da mutanen manzo. Wata rana zaka ga mutanen kirki su suke da rinjayi, su suke da fada aji a duniya, wani lokacin kuma kaga na banzar ne suke da wannan. Dan haka ja'in ja ne tsakanin al-athar wal fujjar. Rayuwar duniya ja'in ja ce tsakanin tsarkakakkun mutane da kuma fajiran mutane. Yaso da dama zaka ga mutanen da suke wato azzalumai za su kuntatawa mu'minai su rika dandana musu nau'ukan azaba iri-iri. Wannan ya faru a baya a tarihi, muna da wannan tarihi. A wannan zamanin ma zaka ji an ce a ƙasa kaza ana azabtar da musulmai, a ƙasa kaza ana karkashe musulmai, ƙasashe irin su ƙasashen China, ƙasashen India da sauransu, su Burmani din can. Zaka ga ana nuna muku, ana nuno a kafafen yada labarai irin yanda ake mai azabtar da musulmai. Ana samun wannan musulmai su samu kansu a cikin irin wannan hali. Wannan ya sha faruwa a baya. Akwai kuma lokacin da mutanen kirkin su suke yin nasara, sai kaga duniya kuma ta zauna lafiya. Dan haka Allah ta'ala ya daukan makansa nauyin karshen tikatika, duk ya daukan makansa nauyin cewa wal aqibatu lil muttaqin. Duk yanda aka je aka dawo, duk yanda azzalumai suka yi suka samu dama akan mutanen kirki, karshe dai mutanen kirkin ne za su yi galaba. Wal aqibatu lil muttaqin, karshen kware na masu takawa ne. Dan haka masu takawa a duk lokacin da suka samu kansu a cikin wani hali na damuwa da kuntatawa da tsangwama da hana su su yi addinin su yanda ya kamata, su kaf su tsaya su kafe su daure, karshen nasu ne. Ko da su nasaran bata tabbata a hannun su ba, in sun kafe to wanda za su biyo bayan su za su yi nasara. Wannan sunnar Allah ce. Shi yasa zaka ga ba wani annabin da yazo ya koma zuwa ga Allah ba tare da yayi nasara ba. Duk annabin da yazo bai zai koma wajen Allah ba sai tare da nasara. Duk annabin da yazo sai da yayi nasara. Idan muka ce nasara, kar ka dauka cewa nasarar da ake nufi sai ya tabbatar da abin da yake nufi shine nasara. Wannan ba shi bane nasara. Nasara shine ka mutu akan manufarka, ka mutu akan imani, ka mutu akan addininka, shine nasara. Ba dole sai Allah ya tabbatar da abin da kazo tabbatarwa, a ce duka sai duniyan nan gaba daya ta zama sunnar wannan annabi shine yayi nasara. A nasara shine ya zama shi talaladiya bata dauke shi ba. To babu annabin da yazo a tarihi aka bada labarin cewa bayan ya sha wahala yayi ridda. Ko kun taba jin labari a ce ga wani annabi da yazo al'umman sa suka bashi wahala suka yi kaza sai ya bar addinin sa, ya dawo ya daina da'awar, ko kuma ya ridda ya bar da'awar? Ba taba samu wannan ba. Haka duk annabawan Allah gaba ɗayan su sai da suka yi nasara, ma'ana dukkanin su sai da suka mutu akan addinin su, akan manufar su. Sai dai Allah yakan aiko annabi, ba wanda za su yi imani tare da shi sai an mutane kadan. Allah zai aiko annabi ko manzo ma daga cikin manzanni, amma a samu ƴan kadan ne za su yi imani da shi. Kalli annabi Nuhu da muka yi bayanin sa, daga mutun nawa ne suka yi imani tare da shi? Shekara nawa yana wa'azi? Annabi Ibrahim a tarihi mutun nawa ne aka ce sun yi imani da shi? In ban da Lut. Allah kawai cewa amana lahu Lut. Ka taba jin an ce wani ya yi imani da shi bayan annabi Lut? Sai matarsa, sai kuma ƴaƴansa da ya haifa. Jikokin sa ne da ƴaƴansa aka yi ta bada labari, an gane ko? Jikokinsa da ƴaƴansa da jikokinsa ne aka bada labarin sun yi imani, sun gadi annabtarsa. Amma wa aka ce ya yi imani tare da shi? Amma wannan bai rage masa daraja ba. Allah ya sa shi cikin ulul azmi minar rusul, kai cikin manzanni ma daga manzan Allah sai annabi Ibrahim, ba wanda ya kai shi daraja. In ka cire manzan Allah, ba wanda ya kai annabi Ibrahim daraja a cikin annabawa gaba daya. Amma a tarihi ba a faɗi wanda suka yi imani da shi ba, in banda annabi Lutu sai matarsa, sai kuma ƴaƴansa da jikokinsa. An fahimci wannan? A hadisin Ukasha annabi yake cewa ya ga wani annabi mutum ɗaya ne ko mutum biyu tare da shi, kai wani annabi ya zo ba kowa tare da shi. Haka ya zo a hadisi wani annabi kuma wata ƴar tawaga ce da ba su kai mutum goma ba tare da shi. Amma ba a cewa annabin bai nasara ba, ya yi nasara tunda ya mutu akan manufarsa, ya mutu akan manufarsa. Wannan shi ne nasara. Da haka Allah bai kallafa wa annabawa da masu da'awa cewa dole sai nasara ta tabbata a hannunka a lokacin ne ka zama mai da'awa, ko kuma a lokacin ne Allah zai baka sakamako, ko kuma a lokacin ne Allah zai ɗaukaka darajarka. Darajarka za ta ɗaukaka ne gwargwadon gwagwarmayar ka da ƙoƙarinka, ko da ko nasara ba ta tabbata a hannunka ba. Sa'iwa ka zo ka yi gwagwarmayar ka share ma wasu fage, wasu ne za su biyo bayanka nasaran ta tabbata a hannunsu, to kai ma ka yi nasara tare da su. An gane wannan? Dan haka nasaran Allah kusa take da Allah ya ce wala, ya ce ala inna nasarallahi qarib, nasaran Allah tana kusa. Sai dai Allah yakan sa nasaran ta yi jinkirin zuwa saboda wata hikima tashi, ko kuma saboda wasu dalilai. Dalilan ko da ya zama saboda masu da'awar imanin ba su yi shiri ba, ba su yi kintsi ba, irin shirin da in nasaran ta zo za su rike ta ta dore. mun gane wannan yau a kaddara cewa yau kawai a ce shikenan nasara ta tabbata ko ina yanzu zai aiki da shari'ar musulunci to zaka ga musulmin ne zai fara tashi mai yake ta ita shari'a ta musulunci a ce yau Niger misali a kaddara yau zai aiki za a yi wato constitution na Niger zai zama shine alqur'ani yau a ce za a kafa wannan dokar sai aka ce za a yi bote a ɗan Niger musulmi ka turbandi zina fursan ku yi bote in kuna son alqur'ani ya zama shine in kai zina za a jefe ka in kai sata za a yanke maka hannu in kai kisan kai za a yi maka kisasi in kai kaza 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 duk a bayyana wannan in aka yi ƙuri'a da wuya ku yi antasha da wuya ta yi rinjayi mutane za su ga su shiryan ma wannan ba to sai Allah to buku shirya ba me ya za a yi nasara ta zo buku shirya ba da ka rashin shiryawan ku ba ku tattalin takawa ba ba ai tattalin imani ba ba ai tanadin ilimin da nasara za ta bayyana ba da ka sai Allah ya kyale ta ba za ta zo ba sai lokacin da kuka shirya ko kuma ya zama rashin ikhlasi masu gogormayar ba dan Allah suke yi ba a duk lokacin da ya zama gogormayan ku babu ikhlasi ana ta da'awa akai can ba dan Allah ake yi ba to nasaran ba za ta zo ba domin nasara takan bayyana ne akan hannun wanda yake yin aikin sa da ikhlasi wanda ba da ikhlasi yake ba nasaran tana zuwa zai daina daman abin yake so nasaran yake so nasaran tana zuwa sai ya daina yin gogormayar da yake amma mai yi da ikhlasi shine zai dore da aikin sa har mutuwa sannan Allah yakan iya hana wa nasara zuwa saboda samuwar gurbatattu bara gurbi a cikin musulmi munafikai wanda suke wa musuluncin zagon kasa kuna gini wasu suna rusawa kuna gini wa'ansu suna rusawa wasu na ginawa wasu na warwarewa to irin wannan yakan hana wa nasara zuwa shi ma saboda ko nasaran ta zo to akwai wanda za su warware ta akwai wanda za su yake ta kuma da sunan musulunci to lokacin sai ya zama lokacin zuwan ta bai ba nasara takan yi jinkirin zuwa saboda mutane sun zabi duniya sun bar lahira mutane sun zabi duniya duniya ce suka mayar ita ce gayar su idan ba a damu da lahira ba to wannan ma yakan hana wa nasara zuwa nasara takan yi jinkirin zuwa saboda munanawa Allah zato zo musulmi ba sa kyautatawa Allah zato to wannan ma yakan hana wa nasara zuwa fidda rai daga zuwan nasaran ma yana hana mata zuwa idan ba sun yi ya'asu sun fidda rai a duk lokacin da ka fidda rai daga samun nasara to ba za ka same ta ba ko kana fidda rai to zaka daina yin duk wani gugurmaya da zai tabbatar da nasara domin ai zaka yi gugurmayan ne saboda kana da tabbacin cewa nasaran za ta zo amma in ka fidda rai daga zuwan nasaran to zaka daina yin gugurmayan dan ka san nasaran fa ba zuwa kai mu yanzu musulmi fa shikenan yanzu kaga akwai musulmin da zai ce yanzu mu kawai musulmi sai dai mu yi hakuri amma yanzu magana da za a ce musulunci ya dawo shi yake da fada a ji a duniya babu shi wani ma zaka ji ya ce sai dai in mahadi ya bayyana wato in dai ba mahadi ya bayyana ba ya dawo sai nasara ta dawo ma musulmi yanzu musulmi shikenan an gama da su alhali musulmin duniya sun taba shiga halin da yafi wanda muke ciki a yanzu kuma karshe nasaran ta zo yanzu ba ana la ilaha illallah ba ba ana musuluncin ba ana karatu an yayin da ba a yi a duniya an yayin da ba a yin wannan kwata kwata kuma nasaran ta zo kuma aka yi wannan yanzu kuma gashi ana yi sannan kuma mutane su ce sun fidda rai shikenan yanzu musulmi mu mun riga an rinjaye mu an riga an fi karfin mu to wannan ya asu din idan ya shiga musulmi shikenan sai a daina jihadi a daina kokari a daina duk wani yunkuri na tabbatar da addinin musulunci Allah yakan sa nasara ta yi jinkirin zuwa saboda al'umma su dawo gare shi su dawo su yi tuba su yi masa da'a su yi masa biyayya su gyara alakan su da ubangiji dan wannan sai Allah ya hana wa nasara zuwa amma dai nasaran tana kusa kamar da Allah ya tabbatar ala inna nasarallahi qarib yace kuma wa man nasru illa min indillah nasara bata zama wafaci daga Allah kuma Allah ya alƙawari la yansurallahu man yansura man yansuruhu Allah zai taimaki wanda suka taimake shi dukkan wanda yake gogormaya dan daukaka addinin Allah Allah zai taimake shi kuma yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin kuma ya kasance wannan haƙi ne akan mu inji Allah mu taimaki masu imani shi imani Allah yake bukata da takawa da taimakon addini da kafewa da jihadi da gogormaya da kuma kauce ma waɗancan abubuwa da muka ambata da suke yama da suke hanawa nasara zuwa to suka ga nasaran ta tabbata Allah yace me ala inna nasarallahi qarib da wannan zamu fahimci cewa ita wannan sura mai daraja tun daga fadin Allah ta'ala wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya da muka wuce a baya har zuwa wannan ayar zamu ga ayoyin sun bayyana mana kashakashan mutane a rayuwar duniya yadda mutane suka karkasu a wannan rayuwar ta duniya sannan ayoyin sun kira mu'minai zuwa ga su yi ruku da dukkanin koyarwa musulunci musulmi su yi ruku da dukkanin koyarwa ta musulunci kar mu zama masu imani da wani sashi na koyarwa musulunci kuma kuma kafirce ma wani sashi ko mu kiyin aiki da wani sashi ayoyin sun kira mu cewa mu yi aiki da dukkanin koyarwa ta addinin musulunci sannan mu guji wannan duniyar mu guji kyalekyalen duniya ayoyin sun karantar da mu wannan kyalekyalen duniya da sha'awowin duniya su ne suka shagaltar da mushrikai suka shagaltar da mushrikai suka saki hanyar Allah suka kaucewa hanyar Allah suka ki bin abinda manzanni suka zo da shi saboda sun biye wa sha'awar zuciya sun biye wa sha'awar rayuwa da shubuhohi da shedan ya kakkafa musu sannan ayoyin sun karantar da mu'minai su yi wa Allah godiya akan shiryewar da Allah ya musu shiryar da Allah ya ba su to su gode wa Allah akan wannan da mun samun kanka akan gaskiya ba karfin ka bane ba wayan ka bane ba ilimin ka bane ba kokarin ka bane gaban ka tarna Allah gaban ka tarne daga Allah to ya kamata dukkan wanda ya samu kansa akan hanyar gaskiya ya gode wa Allah sannan kuma ayoyin sun nuna wa mu'minai su kallafa wa kansu daukan dauriya da hakuri ayoyin sun bayyana cewa mu'minai lalle su kallafa wa kansu su tilasta wa kansu hakuri da juriya akan addinin Allah domin su dace da nasara dan haka akwai bukatar juriya akwai bukatar hakuri shi yasa aka baka tarihin ƴan mazan jiya irin wahalar da suka sha da irin gugurmayar da suka yi da irin hakurin da suka yi har nasara ta zo musu to kamar ana cewa kai ma kai koyi da su domin ka samu nasara a takeice Allah yace am hasibtum an tadkhulul janna shin ko kuna tsammanin ku shiga aljanna shin kuna tsammanin ku shiga aljanna ne wannan kamar inkari ake yi akan wannan walamma ya'tikum masalul ladina khalu min qablikum bayan irin abin da ya samu al'umman da suka wuce kafin ku bai same ku ba hakan ba zai yi ba ba za ku shiga aljanna ba sai irin abin da ya same su ya same ku kun yi hakuri yanda suka yi sannan ku shiga aljanna me ya same su yace masafun wal ba'sa wad darra tsananin cuta tsananin talauci ya shafe su wad darra da tsananin cuta ta rashin lafiya wa zulzulu aka girgiza su hatta ya kula rasulu har manzo ya kasance yana cewa har sai da manzan wannan al'ummar ya kasance yana cewa maka nasrullah ar-rasulu ana maka ce jinsi ne manzan al'ummar da hakan ta faru da su wanda suka sha wahala aka girgiza su har manzan su da wanda suka yi imani tare da shi wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi suka ce maka nasrullah ko suke cewa maka nasrullah yaushe ne taimakon Allah Allah ya ce ala ku saurara ku ji inna nasrallahi qarib lalle taimakon Allah ku sai yake sai yace yasalunaka madha yunfiqu
yasalunaka madha yunfiqu qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa binis sabil وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أنا أبنجي سبحانه وتعالى يكي شريد ما سيماني باين أبن مكجع بايا to anan sai Allah yake shiryar da mu'minai zuwa ga abin da zai taimaka musu su tunkuɗe cutarwar makiyansu wace hanya za ku bi don ku samu galaba akan makiyanku shine su malala dukiyoyinsu akan ayyukan da'a ka dauki dukiyoyinku ku yi amfani da dukiyoyinku ku sa su cikin ayyukan da'a to a lokacin ne me a lokacin ne za ku samu nasara akan makiya sannan mu'minai su tattali kansu su kintsa kansu domin ka daukaka kalmar Allah kowa ya shirya kansa ya yi shirin ko ta kwana domin jihadi domin gugurmaya dan daukaka addinin Allah kenan abubuwa ne guda biyu wanda za su sa ayi galaba akan makiya musulunci ya zama shine yake fada aje a duniya abu na farko sa dukiya cikin ayyukan da'a abu na biyu shirye zuciya mutum ya kintsa zuciyarsa da imani da takawa da shiri da tattali da za a tunkari kafirci da kafirai a tabbatar da musulunci a tabbatar da imani a ban kasa Allah yace yasalunaka madha yunfiquna qulil afu qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wala aqrabina zuwa karshe suna tambayar kan me za su ciyar na dukiyoyin su Imam al-Alusi yake cewa wato daga Ibn Jarir yake cewa an Ibn Jarir Ibn Jarir qala yake cewa Ibn Jarir al-Tabari Sheikh al-Mufassirin yake cewa sa'al al-mu'minuna rasulullah mu'minai ne suka tambayi manzon Allah ina bayani akan dalilin saukar ayar mu'minai ne suka tambayi manzon Allah aina yad'u amwalahu ina za su sanya dukiyoyin su aina yafi dacewa aina yafi cancanta su sanya dukiyoyin su yace fa anzalallahu ta'ala yas'alunaka madha yunfiqun sai Allah ya saukar da wannan ayar an kuma samu turwa daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace kana Amr ibn al-Jamuh shaykhan kabira ya kasance wani sahabi da ake kiransa Amr ibn al-Jamuh dacci zo ne wanda yake ya girmama ya manyanta wa indahu malun kaseer kuma yana da dukiya mai yawa a tare da shi Allah ya bashi dukiya mai yawa fa qala ya rasulullah shine yazo yace ya manzon Allah limaza natasaddaq da me za mu yi sadaka wa ala man nunfiq akan wa za mu ciyar da dukiyar mu mana wa yafi cancanta mu ciyar yace fa anzalat ko fa nazalat hadhihi alaya sai wannan aya ta sauka Allah yace yasalunaka madha yunfiqun suna tambayarka ai as-sahaba radiyallahu anhu sahabbanka Allah ya yarda da su suna tambayarka ma za yunfiqun wannan ka din kitab ne da ake fuskantar da shi zuwa ga manzon Allah suna tambayarka kai manzon Allah ma za yunfiqun me za su ciyar na dukiyoyin su anan abin da zai bayyana gare mu shine kudayen sahabbai tsananin kudayen sahabbai game da me game da lada tsananin kudayen sahabbai game da ilimi suna son su san komai za su yi a ba su ilimi akai a ba su haske akai amma ciyarwa ai kowa ya san ciyarwa amma me yasa suke tambaya dan a ba su kaifiyar ciyarwar yanda za su yi ta ta yadda za su fi samun lada dan haka su sahabbai komai suna yin sa ne bisa ilimi idan ba su da ilimi akai to za su je su yi tambaya wannan ya nuna maka kwadayen sahabbai game da ilimi da kuma kwadayen su game da lada irin wannan tambayar da sahabbai suke yi wa manzon Allah wanda take nuna kwadayen su zuwa ga ilimi yake nuna kwadayen su zuwa ga samun abubuwa na alkhairi suna tsananin kwadayen su samu alkhairi su samu lada mai yawa irin wannan tambayoyin sun zo a Qur'ani da yawa sama da guri 12 fiye da guri 12 inda sahabbai suke tambayar manzon Allah Allah yake bayar da labari suna tambaye ka game da kaza a cikin suratul baqara kadai wannan ya maimaitu har gurare guda 6 har guri 6 inda suka tambayi manzon Allah Allah ya bude ayat da yas'alunaka ko kuma wa yas'alunaka mun wuce wurin farko ko yas'alunaka anil ahilla mun wuce wannan gurin suna tambaye ka game da jirajiran wata nan kuma muna kan yas'alunaka madha yunfiqun nan gaba insha Allah zamu cimma inda yace yas'alunaka anil shahril harami qitalin fi din mun kara gaba insha Allah zamu cimma yas'alunaka anil khamri wal maisir din mun kara gaba insha Allah zamu cimma wa yas'alunaka anil yatama kul islahun lahum khair din mun kara wuri na 6 zamu samu yas'alunaka anil mahid har gure dai 6 suke wa manzon Allah tambaya game da wasu abubuwa na hukunce suna buƙatar su samu ilimi akan wannan yaya za su yi dan su samu cikakkiyar lada sai Allah ya bada amsa yace kul kace musu kaza kamar yadda nan ma aka ba su amsa da irin wannan dan haka anan abinda suke tambaya me za su ciyar yas'alunaka madha yunfiqu ma din nan ismu istifham ne mubtada ismu istifham ne mubtada zadin ita kuma ismu mawsulin ne ya zama khabar din sa sai zama jumlal yunfiquna sila ce ta mawsul a'id din sai zama mahzuf ne zaka kaddara shi da madha yunfiqunahu kana yas'alunaka madha yunfiqunahu wannan idan ba a jefar da zadin ba amma idan aka jefar da za sai li irabin ya kasance madha ismun wato ismu istifhamin ne mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun ne muqaddam zai gabaci amil din sa wanda shine yunfiquna kenan yas'alunaka yunfiquna madha sai zama madha din zama shine maf'ul bihi muqaddam an gane sai zama yunfiquna fi'il mudhari ne fa'ilin sa wawul jama'a maf'ul bihi din shine madha a dukkanin li'irabin guda biyu ma'anan ba za ta canza ba duka ma'anan ɗaya ne da aka tambayar anan suna tambayar mai za su ciyar ne ba akan wa za su ciyar ba yas'alunaka madha yunfiqun suna tambayar mai za su ciyar na dukiyoyin su ma'ana jinsin abin da za su ciyar da gurgudan abin da za su ciyar da kuma kaifiyar yadda za su yi ciyarwa anan suna tambayar suna wannan tambayar ne domin su san ta wace hanya ne za su fi samun lada kuma su yi abin yadda shari'a ta ce don su samu cikakkiyar lada shi yasa suke yin wannan tambayar amma ciyarwa dai sun saba yin ciyarwa tun kafin zuwa musulunci tun lokacin jahiliya suna ciyar da dukiyoyinsu suna ciyar da iyalinsu suna ciyar da baki suna kaza duk suna yin wannan a lokacin jahiliya amma yanzu so suke su san wace ciyarwa ce a musulunci musulunci yadda da ita wacce ce bai yadda da ita ba kuma yaya za su yi wanda ya yadda da ita da wace kaifiya kuma wane ne yake ya cancanci kaza wane ne yafi cancanta kuma gurgurdan wani gurgurdo za su ciyar duk suna buƙatar sanin wannan to a gaba ta gaba da zamu zo mu karanta a darasi mai zuwa insha Allah zamu yi bayanin abinda za a ciyar din da kuma suwa za a ciyar suwa suka fi cancanta insha Allah da haka anan zamu tsaya saboda lokaci da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wurin da aka samu kurakurai kuma Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kar mu manta da malam al-alaji isaka musahi cikin addu'a Allah ya kara masa lafiya Allah ya tashi kafudin sa Allah ya sa wannan cuta ta zaina masa kafara ta zama zakar zaki Allah ya tashe shi Allah ya tashi kafudin sa Allah ya bashi lafiya Allah ya sa kafara ne da shi da sauran ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh